ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkanmu da saduwa a wannan yammaci na 20 ga watan Ramadan, hijira ta 1445, kuma 30 ga watan uku shekara ta 2024 ta miladiya. Yau za mu yi majalisi na 20 a cikin majalis ɗinmu na tafsirin Alƙur'ani da muke yi a cikin watan Ramadan a wannan masallaci na Al-Furqan a wannan gari namu na Kano. Allah ya ƙara mu wannan gari tsari da kariya da albarka. Kamar yadda muka yau za mu tashi aya ta 29 a cikin suratu Saba insha Allah, amma kamar yadda muka saba za mu amsa tambayoyi da kuka rubuto. Wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya ƙara wa malam lafiya da nisan kwana masu albarka, ya ba mu dacewa a cikin waɗannan kwanaki, amin. Zan iya yin nafila raka'a biyu ta shiga gida bayan sallar la'asar. Lafiya a shiga wannan ya danganta ne idan an ɗauki wannan nafilar ta shiga gida daga cikin zawatul asbab, wanda a zahiri ba ta daga cikin zawatul asbab. Abin da ya fi rinjaye shi ne kan cewa nafila ce mutlaka da ake tabarruki da ita yayin da mutum ya shiga gida. Haka zalika yayin da mutum zai fita daga gidansa yake tabarruki, yake neman alkhairi da ita. Amma ba ta daga cikin zawatul asbab wanda za a ce idan mutum ya yi zai zamanto wato ba ta daga cikin nafila da aka ƙayyade ta da wannan hali, cewa idan an shiga gida wato a yi sallar nafila. Saboda hadisin yanda ya zo shi ne kan wato mutlaƙin yin nafila raka'a biyu yayin da mutum ya shiga gida da kuma yayin da mutum zai fita daga cikin gida, da cewar wannan zai zamanto masa sababin albarka da alkhairi. Amma ba za a ɗauke ta a cikin zawatul asbab ba, kamar irin wadda kamar sallar shiga cikin masallaci tahiyatul masjid, tunda shi umarni ya zo an ƙayyade ta da shiga masallaci. Ko kuma irin wadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ikrarin Bilal da shi, cewar koyaushe idan ya yi idan alwalarsa ta kare, wato koyaushe idan ya je makewayi ya yi alwala yana sallar raka'a biyu. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tambaye shi da me ka riga ni shiga aljanna, da ya gaya masa cewa wannan shine aikin da yake, yace huwa zak, yace to wannan shine. To kaga wannan an yi ikrarin Bilal akan abun cewa ko yaushe yayi. To kaga wannan a karfin sunna take, wanda take an kayyade ta da wannan hali. Saboda haka ma malamai suke kidaya ta a cikin dawatul asbab, malamai sun kidaya ta a cikin dawatul malamai da suke ruko da sunnoni dawatul asbab sune malaman Shafi'iyya da Hanabila, sun kidaya wato yin nafila bayan mutum ya je makewayi ya yi alwala a matsayin dawatul asbab. To amma yayin da ta zamanto kan cewa wannan nafila ce mutlaka, mutum ba zai yi ta ba bayan sallar la'asar. Saboda in mutum ya sake ta a haka, zai kai har zuwa ga lokacin hani, lokacin da rana take gab da za ta sauka, lokacin da tsananin hani ya zo a kan yin sallah a wannan lokaci. Don haka a fahimta ta wannan ba ta cikin zawatul asbab. Don haka idan mutum ya shiga gida a bayan sallar la'asar ba zai yi wannan nafila ba, tunda nafila ce mutlaka. Ma'anan mutlaka wato ba ƙayyade ta da wani hali ba, abinda dai kawai ake so a samu a yi sallar. To sai ta biyu kuma yace ina hukuncin mutum ya ba da taki ga manomi da sharaɗin zai biya shi da amfanin gona da ya noma. Allah ya saka da alkhairi. Idan sun ƙayyade amfanin noman, menene zai bashi? Masara ce, shinkafa ce, kuma awo nawa ne, buhu nawa ne, da kuma wani lokaci? Idan aka ƙayyade wannan, ya halatta ya zamanto cinikin salam, tunda shi a taki ba jinsin abinci ba ne. Ballantana a ce wato ciniki na abinci da abinci za a yi shi tare da jinkiri, tunda ba jinsin abinci bane ya halatta ya zamanto ra'su mali salam wannan nau'in ciniki ne na assalam kuma ya halatta ayi cinikin salam da al'urub abubuwa waɗanda suke na kasuwanci ya halatta su zamanto shine uwar kudin da ake bayarwa a irin wannan ciniki na salami dan haka ya halatta amma dole ya cika wannan ka'ida ya zamanto bi kailin ma'lum wa wazni ma'lum ila ajalin ma'lum da wato awo sananne da nauyi wanda yake sananne ya zuwa ga ajali wanda yake shi ma sananne inda yake ba za a samu a rikici ba kuma bi halatta a kayyade da cewa amfanin gonan dole sai na wannan gonar tasa ba a'a kawai a faɗa amfanin gona jinsin sa in aka yi girbi ba a samu komai a amfanin gonar ba fa sai ya zo ya ce sai kai hakuri sai dai wata shekarar ina noma kun ga akwai gharar a cikin wannan shi yasa ba a yin salam da abin da zai fito na amfanin gona daga wata gona ayyananna wata gona ayyananna dole ne ya zama tu'amul wujud inda wanda za a iya samun sa a ko ina yanda in ma gonar in ma noman nasa bai yi ba zai iya zuwa kasuwa ya sayo jinsin abin da mutum aka yarjejeniya da shi ya sayo ya kawo masa na'am wallahu ta'ala a'lam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى وعلى إذ جاءكم أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا النجامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون
Allah jalla wa ala yace wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin kuma suna cewa yaushe ne wannan alƙawarin da ake mana albushir da shi kuma ake mana gargadi akan zuwan sa in kuntum sadiqin in kun kasance ko masu gaskiya ne wannan fitabi ne da kafirai suke yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suke tare da shi na ƙaryata tashin alkiyama da kuma yin ba'a da afkuwarsa cewa idan yayin da Allah ta'ala ya ce ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ga mutane gabaki daya a matsayinsa na mai ba da albushir da aljanna mai kuma gargadi da azaba ga waɗanda suka kafirta to sai suke yin wato izgili da cewa to yaushe ne wannan alkawarin unku masu gaskiya ne isa matuƙa kenan na rashin yadda wato ba ma suna cewar ba suna wato musu ne akan yiwuwar afkuwarsa ba bal suna ganin rashin sanin lokacinsa, to wannan dalili ne akan rashin afkuwarsa. Bayan kuma babu talazumi a tsakaninsu. Gaskiya mutum zai iya tabbatar da gaskiyar abu ba tare da ya san lokacinsa ba, ko ma abu ne wanda yake ya riga ya wuce. Rashin sanin lokacinsa ba dalili ne akan rashin gaskiya wajen faɗar cewa wannan abin ya afku ba. Saboda haka babu talazumi a tsakaninsu. Sai dai suna faɗan, suna yin tambaya akan yaushe wannan alƙawarin zai zo, ta babin yin ba'a da izgili da kuma nuna girman kansu ga su imani. To Allah madaukakin sarki yayi musu raddi yace qul lakum mi'adu yawmin la tasta'khiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimun, ce ne da su kuna da alƙawarin wata rana wanda wannan alƙawarin ba za ku yi jinkiri ga barinsa ba daidai da sa'a ɗaya, kuma ba za ku gaggauta, ba za ku wato riga zuwansa a kafin lokacinsa ya zo ba, a ce kun rigaye shi. Saboda haka tsarin Allah yake, komai na Allah yana da ajali, to wannan shine raddin da Allah ya yi musu, na tabbatar musu da cewar kuna da alƙawari. To kuma in yayin da Allah ta'ala ya ambaci cewa alƙawari ne, to kuma Allah fa baya saba alƙawari. Ba alƙawari ne irin na ‘yan Adam ba, irin na bani Adam, alƙawari ne na Allah. Shi yasa Allah ya ce mi'adu yawmi, kuna da alƙawarin wata rana wadda wannan rana ba za ku riga, ba za ku yi jinkiri ba idan ta zo, ko da daidai sa'a ɗaya an fara ambaton jinkiri don a yi ishara ga cewa wannan alƙawarin wannan rana ba mai kyau ba ne a gare su, domin shi ne wanda za su zo su ce Allah kai mana jinkiri, yanzu mun gani mun gane, za mu yi imani. Shi yasa sai aka fara kore wannan jinkirin, ba za a yi jinkiri ba ko da daidai da sa'a ɗaya, kuma ba za ku gabace shi ba, domin a nuna kan cewa al'amarin ba a hannunsu yake ba. Don haka don ma su rinka cewa a kawo mana da azaba, suna neman gaggautawar zuwarsa, suna cewa a zo mana da azabar, wannan ba zai sa azabar ta zo ba, don al'amarin ba a hannunsu yake ba, al'amarin a hannun Allah yake. To ya ishara ga wannan alƙawari ga ɗayan abu biyu ne, imma sa'ar alƙiyama, alƙawarin wata rana wadda ba za ku yi jinkirinta ba ko da daidai da sa'a ɗaya, ba kuma za ku riga ta ba, sa'ar alƙiyama haka take. Ko kuma rana ce da Allah ya yi alƙawari ta halaka su tun a nan duniya, wanda kuma wannan ya afku a lokacin yaƙin Badar. A lokacin yaƙin Badar da ya zo, duk manya-manyan kafiran sai da Allah maɗaukakin sarki ya kawo halakarsu, suka halaka, aka tattara su aka jefa su a cikin ramin rijiyar Badar, ƙalibu Badar, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a kansu ya kira su da sunayensu ɗaya bayan ɗaya, waɗanda su ne suke izgili, jagororin masu izgili, waɗanda Allah ta'ala ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam inna kafainakal mustahzi'in, mu mun isar maka masu yin izgili da kai. Su ne su Uqbata bin Abi Mu'ayth da irinsu Abu Jahal da Umayyata bin Khalaf. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya kira su ɗaya bayan ɗaya ya ce kun samu alƙawarin da Allah ya yi muku dai gaskiya ne? Domin ni na samu alƙawarin da Allah ya yi min gaskiya ne. To wannan ishara ne, an ce ayar za ta iya ɗaukan ishara ne ga wannan alƙawarin wannan rana, ma'ana ranar yaƙin Badar, yawmal furqani, yawmal taqal jama'an, ranar da aka rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya, ranar da taro biyu na wato suka haɗu suka yi arangama da taron muminai da taron kafirai. To a ranar yaƙin Badar kaga Allah maɗaukakin sarki bai ba su jinkiri ba sai da halakar tasu ta tabbata, saboda haka suka samu alƙawarin wannan rana ya tabbata a kansu. Shi yasa ne ma waɗansu malaman tafsiri suke ishara da cewa waɗanda suka rinƙa wannan magana su ne jagororin wanda suke cewa wa yaquluna mata hadhal wa'd, yaushe wannan alƙawarin zai zo, su ne ainihin jagororin masu izgilin, su ne suka Allah ya kawo halakar su a yaƙin Badar. Saboda haka raddin da Allah ya faɗa da ya cece ne musu kuna da alƙawarin wata rana wanda ba za a yi muku jinkiri ga barinta ba koda daidai da sa'a daya to su ne waɗanda suke wannan magana to saboda haka wannan sai ya kunshi kenan narko ga wanda za su zo baya dan su yi izina cewa ga waɗanda suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan ba'a da irin wannan izgili na ƙaryatawa ga irin yadda alƙawar ga irin yadda Allah madaukakin sarki yayi musu alƙawarin rana kuma Allah bai saba ba kuma halakar su ta sauka saboda haka sai ya zamanto tsoratarwa da gargadi domin kada mutum wato jiji da kai da kuma takama da kan cewar shi wato shi yana da tsaurin rai yana da tsaurin kai yana da taurin kai a wajen wato ya mika wuya ba zai sallama ba wannan la'alla zai zamanto mai tsoratarwa a gare shi in ma bai yi amfani da hankalinsa ba tsoro ya sanya shi wato ya gaskata ya daina wannan izgili da yake yi ya bude zuciyarsa domin ya yi tsokaci ya ga abinda aka zo da shi na sakon da ake kiransa zuwa gare shi gaskiya ne ba ƙarya ba to sannan Allah ta'ala ya faɗi kuma wani jinsin abinda kafirai suke faɗa Allah ya ce wa qala alladhina kafaru kuma waɗanda suka kafirta sun ce lan nu'mina bihadha alqur'ani wala billadhi bayna yadayhi ba za mu ba da gaskiya ba da wannan alqur'ani wala da abin da yake gabaninsa wato abin da ya gabace shi na waɗansu littafai to Allah ya ce walau tara idhiz zalimuna mawqufuna inda rabbihim da zaka ga yayin da azzalimai ake tsayar da su gaban ubangijinsu yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqawl shashin su yana mayar da zance ga shashi yaqulu alladhina istud'ifu waɗanda suke su ne raunana mabiya suna cewa lil ladina stakbaru ga waɗanda suka yi girman kai manya su ne shuwagabanni laula antum lakunna mu'minin da ba dan ku ba da mun kasance mu'minai wato wannan daga cikin jinsin kafircinsu suka ce ba za su yadda da wato abinda ba za su yi imani da alqur'ani ba qat'an wato sun rufe zuciyarsu cewa ba za su yi imani ba shine wannan ainihin tsaurin kai wato shine aljuhud taurin kai da musu cewa ba za su yi imani ba sun rufe zuciyarsu wala da abin da ya zo a gabaninsa shine at-taura da injila domin suna cewa yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da alqur'ani Allah ta'ala ya ce falamma ja'ahum alhaqqu min indina qalu laula utiya mithla ma utiya Musa yayin da gaskiya ta zo musu daga ubangijin su sai suka ce yaya ba a basu ba bai zo da abin da kwatankwacin abin da annabi Musa ya zo da shi ba kwatankwacin abin da annabi Musa ya zo da shi kaga wannan sun nuna sun yadda kenan ko sun yadda da abin da annabi Musa ya zo da shi har suna cewa to me yasa ba a bashi kwatankwacin at-taura ba kuma suna nadamar kan cewa ba ai su kamar yadda Allah madaukakin sarki yace a ƙarshen suratul an'am yake cewa kitab wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun an taqulu inma unzila alkitabu ala ta'ifatayn min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin dan kada ku ce an bayar da littafi akan jama'a biyu a gabaninmu kuma mu ba mu san yadda za mu karanta littafin mu ba mu san dirasa wannan ba mu san karatun wannan littafin ba kaga suna hujja a gaban Allah dan kada su hujja a gaban Allah su ce ai da an ba da littafi ga waɗansu mu kuma ba mu iya karatun littafin ba mu ku ba mu littafi ba to amma anan wato sun ɗaukaka inkarin har ma sun ce ma abinda ma aka saukar gabanin alkur'anin ma ba za su yi imani da shi ba saboda haka sun rufe ma zuciyarsu a kan su yi tunani su ga cewar abinda Allah ya saukar nan da fai a gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda manzo ya zo da shi mai gaskatawa ne suna gaskata juna wanda yake dalili ne a kan cewar dukkaninsu daga wato daga fitila ɗaya suka fito kamar yadda annajashi yayin da Quraishawa suka tura masa jakadunsu dan ya kori musulmi da suka yi hijira zuwa Habasha karkashin jagorancin Sayyidina Ja'far ibn Abi Talib da suka je suka kai masa kyaututtuka na fatu da abubuwa irin kyautar sarakuna dan su wato cunan shi ga musulmi da suka zo sai ya kirawo su yace ku zo ku karanta mun jinsin abin da aka saukar zuwa daga gare ku shine Ja'far ya karanta masa farkon suratu Maryam ko ya karanta masa yana cikin karatun ya tsayar da shi sai ya dago kai sai ya ganshi yana ta hawaye har gemunsa ya jike da hawayensa yace wannan abin wannan zancen da abin da Isa ya zo da shi sun fito daga fitila ɗaya ne kaga wato suna gaskata juna to mana gaskata inda ma sun ce abin da ya gabace shi sun gaskata kamar yadda suka faɗa Allah ya hikaya su a cikin suratul qasas inda sun gaskata wannan zai sa ya zamanto mabudi ne gare su da za su ga cewar abin da yake cikin waɗannan littattafai da kuma abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi masu gaskata juna ne wanda wannan zai zamanto dalili gare su wajen su ba da gaskiya to amma yayin da suka rufe zukatansu suka ce ba za mu yadda da abin da ka zo da shi ba ba za mu yadda da wannan alkur'anin ba ba kuma za mu yadda da abin da yake gabaninsa ba wato ba su yadda ba da wani wahayi da Allah ya zo da shi to ma'ana sun isa matuƙa wajen rufe zukatansu ga mayun wani tunani da lura da kuma bincike akan su tabbatar da gaskiyar alkur'ani to ku duba ku gani yanda bayan raddi akan inkarin tauhidi sai aka yi musu kuma raddi akan inkarin annabcin manzo sallallahu alaihi wasallam sai kuma aka tafi da su ya zuwa ga inkarin wato tashin alkiyama ta hanyar yin ba'a da izgili da cewa yaushe za ta zo kaga wannan irin tambaya ce ta wanda ma ba ma ya jin ko tsoro na zuwan sa'ar alkiyama su ko wanda suka yadda da ita suna cike da tsoro a kanta to sai kuma na ƙarshe kuma inkarin alkur'ani da ma dukkan jinsin littattafan Allah shi yasa dukkan wato abubuwan imani suka yi inkarinsu dama imani da Allah da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ranar lahira da littattafan Allah da mala'iku to imani inkarin imani da Allah da inkarin imani da manzo sallallahu alaihi wasallam inkarin imani da mala'iku ya kunshi inkarin imani da ranar lahira ya inkarin imani da alqur'ani ya kunshi inkarin imani da mala'ikun Allah ya kunshi inkarin imani da mala'ikun Allah saboda haka abubuwan imani shikashikan duk sun yi inkarin su kuma wannan surar ta zo tana bin su ɗaya bayan ɗaya da abubuwan da suke faɗa domin ya zamanto raddi gare su da kuma tabbata ga muminai akan cewar abin da suke a kansa gashi nan Allah yana tabbatar da su ya dauki nauyin yin raddi ga waɗanda suke wato suna girman kai ga barin imani da Allah to anan da suka faɗi wannan magana da suka faɗi wannan magana sai Allah ta'ala yace a kansu yace walau tara idhiz zalimuna mawqufuna inda rabbihim da zaka gani wannan khitabi ne ga dukkan wani mai gani wato kai mai gani da zaka ga yayin da azzalimai ake tsayar da su a gaban Allah wato ka suranta sai aka kawo abin da ake cewa at-taswirul fanni wato sura irin ta majigi wanda mutum zai ganshi a wannan matsayin ga azzalimai nan azzalimai abin da ake nufi da azzalimai anan wanda suka yi mummunan zalunci shine zaluncin shirka da Allah waɗanda suka yi mushrikai ana tsaye da su a gaban Allah mawqufuna nan an zo ta da sigar wato ismul wato jumla ismiya a larabci tana nuna as-subut tabbata wanda yake nunin tsawon tsayuwar da zaci an tsayar da su nan ga ubangijinsu lokaci mai tsawo kuma haka zai kasance ranar tashin alkiyama za a dade a tsaye ba a san menene makoma ba har a lokacin nan mutane za a shiga cikin damuwa da kosawa shine za a tafi neman taimako Allah ya hukunci kowa ya san makomarsa saboda wannan tsayuwar bala'i ce kun gwala Allah wannan yana daga cikin abin da yan security suka samu idan aka kai ka wajen su sai kawai a tsayar da kai a sa ka ba za a ce maka komai ba baka san me yasa aka kawo ka ba baka san me yasa aka kama ka ba baka san me za a yi maka ba a sa ka a cikin wannan halin ka zamanto mu'allaq an dakatar da kai kawai to ka gani uslu abu ne wanda yake tabi'a ce ta dan adam kuma Allah madaukakin sarki ya bayyana wannan a cikin alqur'ani yayin da za ka ga azzalume an tsayar da su lokaci mai tsawo nan ga ubangijin shi to a cikin wannan halin ne yaqulu alladhina subifu wadanda suke an raunana su kun ga yazo da sigar mabni lil majhul an raunana an mayar da su raunana dan ba su suka mai da kansu raunana ba saboda ba su da shi saboda su mabiya ne sai ake ganin su hatta hankalin su ma ba cikakke bane wato wanda ba shi da shi ana ganin hatta tunanin sa ma koma baya ne idan aka zo ana magana aka zo aka ga irin su suna magana sai ka ji an yi shiru yaushe za ka kawo magana nan wajen wannan ba magana ce irin taku ba irin kallon da za a yi masa kenan an mai da shi mai rauni hatta a kwakwalwarsa to ma'ana mabiya su ne alladhina stub'ifu an rauna waɗanda suke raunana raunin kuma da kaga musu shi aka yi aka sifanta su da wannan sifar dan su ba za su so su sifanta kansu da cewa su mustab'afuna bane to waɗanda suke raunana mabiya sai su ce ma waɗanda suka yi girman kai su ka girman kai kaga sai ya zo da sigar mabni lil fa'il alladhina stakbaru wanda suke jin girman kansu wanda suke ji da girma saboda su suke tabbatar da su kan cewa ai mu ne muka fi yawan kuɗi mu ne muka fi yawan dukiya mu ne masu sanin ya kamata mu ne masu iya tunani mu muka san abin da yake zai zamanto maslahar ku mu ya wajaba ku bi sun kakaba ma kansu girma su ne shuwagabanni to waɗanda suke sun yi girman kai su masu rauni za su gaya musu laula antum lakunna mu'minin da ba don ku ba da mun kasance mu'mini wato ba don samuwar ku ba samuwar ku ita ce ta hana mu imani da babu ku da tunanin mun zamanto mu'mini wato saboda sun san irin matsayin da suka dauka wajen sanya su wato akan su kafirta da manzo sallallahu alaihi wasallam suka ce da ba don samuwar ku ba da mun kasance mu'mini saboda su ne suke hana su imani nan ba a faɗi imani da mai ba la kunna mu'minin da mun kasance mu'minai abin domin a yi ishara da kan cewar burin waɗannan mabiya shine a ce da su ma musulmi ne wato da su ma sun zamanto jinsin waɗanda suka yi imani suka zamanto musulmi suka yi imani da dukkan abin da musulmi suka yi imani shi yasa ba a faɗi kan cewa da mun zamanto masu imani da manzo ba ko da mun zamanto masu imani da Allah ko da mun zamanto masu imani da ranar lahira a'a da mun zamanto masu miƙa wuya ga Allah a cikin jerin gwanan musulmi saboda sun ga yanda musulmi suka zamanto su ne a cikin tudun na tsira sun zamanto su ne waɗanda suka tsira waɗanda har ma za a ce musu haula'i alladhina aqsamtum la yanaluhumullahu birahma waɗannan su ne kuke rantsewa a lahira kuna ci a duniya kuna cewa Allah ba zai ji kansu ba a ce musu udkhulul jannata a ce shiga cikin aljanna to yayin da suka ga wannan sai su ce kun gani ku ne kuka da ba don ku ba da mu ma mun kasance mu'mini muna tare da su dan su ne suke ce musu in sun gansu inna haula'i ladallun waɗannan da kuke gani batattu kenan haka shugabannin suke gaya musu wa idza marru bihim yatazamazu in sun wuce da su sai su rinkai musu lamzu suna cewa ga sunan fa suna musu suna aibata su to Allah ta'ala yace qala yayi kaya to kunga wannan maganar mabiya kenan ga shugabanni wa qala alladhina istakbaru waɗanda kuskai girman kai shugabanni suka ce lil ladina stub'ifu ga waɗanda suke raunana anahnu sadadnakum anil huda ba'da ijja'akum mu ne muka toshe muku wato hanyar biyayya hanyar shari'a bayan ta zo muku bayan ta riga ta zo muku mu muka hana ku wato bin shari'a bayan ta riga ta zo muku as-sad shine ka tsaya ka toshe wa mutum hanya mu ne muka toshe muku shari'a bayan ta riga ta zo muku bal kuntum mujrimin mu ba mu ne ba ku ma dai dama kun kasance masu laifi in kun ce mu masu laifi ne to kuma masu laifi ne kun ga suna ta musu a tsakankanin su mu'minai ku suna yan kallo mu'minai suna yan kallo da mala'iku suna ganin wato abinda suke ta yi a tsakankanin su ittabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'u al'azab wa taqatta'at bihim al'asbab to yayin da shugabannin suka barranta daga gare su suka ce a'a mu ba mu ne muka batar da ku ba kuma dama can masu laifi ne kuma sun kasance masu laifi. Kuma wannan abinda mujrimai masu girman kai suka faɗa sun yi gaskiya cewa inda ba dan cewar su kansu wato laifi ya riga yayi katutu a cikin zukatansu ba, ai da ba za su bi shugabanni akan bata ba, sai su zaman to kan cewa suna da basirar kallo. Su waɗanda suka bi Annabi sallallahu alaihi wasallam, ai rauna nan ne, samari da bayi da mata da waɗanda yake ba masu hannu da shuna ba, ba masu hannu da shuni ba, talakawa su ne suka bi Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kamar yanda aka Khiraqil ya tambayi Abu Sufyan, manyan mutane su ne suke bin sa ko kuwa raunana a cikin al'umma, yace raunana, yace hum atba'ur rusul, su ne dama can mabiya annabawa masu bin manzanni. To ya akai su wato rauni ba shine dalilin da zai sa ku bi shugabanni ba, dan ba su zo sun tilasta ku ba, bal kun kasance mujrimai, wato laifi na shirka yayi katutu a cikin zuciyar ku. To da suka ji wannan sai suka ce wa qalal ladina stub'ifu, sai waɗanda suka yi rauni suka ce malil ladina takbaru, waɗanda suka yi girman kai, bal makrul layli wan nahar, a ba haka bane, wato ba laifin mu bane yasa wato muka zamanto bamu kasance muminai ba, bal makrul layli wan nahar, makircin dare da rana wanda kuka rinka yi mana shine wannan makircin. Idh ta'murunana an nakfura billah, yayin da kuke umartan mu mu kafirta da Allah, wa naj'ala lahu andada, mu sanya abokan tarayya a gare shi. Wannan wato shine yasa ba wai dan kawai laifin mu ba, wato ku ne kuka rinka makirci, bal wannan makrul layli wan nahar, ay makrun fil layli wan nahar. Wannan yana daga cikin shawahid da ake na kan cewa yin idafa a larabci tana zuwa da ma'anar fi, duk da yake asalin idafa da ma'anar lam ce ko da ma'anar min, tana zuwa da ma'anar fi, kamar wa huwa aladdul khisam, wa huwa aladdun fil khisam, mai tsanani ne a cikin kusuma. To wannan kuma makrul layli wan nahar, ay makrun fil layli wan nahar, makirci a cikin dare da rana, wato tsayawar ku da kulle-kulle. Ma'anan makirci a nan dabaru wanda za a nuna su a sigar ba abinda ake nufi ba kenan, domin a cimma abinda ake nufi. Wato sun yi wasa da hankali, wato wasa da kuke da hankalinmu ta hanyar makirci ba dare ba rana, yayin da kuke umartan mu kafirta da Allah ko mu sanya abokan tarayya a gare shi. To kun ga wannan ya nuna kan cewa babu uzuri ga mutum ya zamanto ya miƙa wuya a ja shi duk inda ake so, bayan Allah ya bashi sultanin hankali. Allah ya ba mutum hankali, amma wani ya zo ya rinka amfani da kai domin maslaharsa, domin ya cimma manufarsa, kai kuma ka zamanto baka riski cewar wannan biyayyar da za ka yi masa ina za ta kai ka ba, ka zamanto kana yi masa makauniyar biyayya. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya assasa mana asali a cikin addininmu, yace la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, babu biyayya ga wani makhluqi a cikin saba ma mahalicci. Kuma yace innama ta'atu fil ma'ruf, biyayya kawai a cikin abin da yake sananne ne kan cewa wannan gaskiya ne. Amma ka bi mutum akan abin da yake barna, akan abin da yake ƙarya, bayan Allah ya ba ka hankali ka gane, to wannan yayin da kai wannan ba ka da wani uzuri a wajen Allah, cewar baka sani ba wannan ba uzuri bane, tunda Allah ya baka sultani na hankali. To sai Allah ya ce wa asarrun nadama, sai suka boye da na sani, suka boye nadama a cikin zuciyarsu, wato sun boye nadama saboda kada ai musu dariyar keta, a ce a'a ku kuma da da ku ne mabiya, ku ne waɗanda ake bi, ku ne waɗanda kuke majibinta juna, ku ne waliyan juna, yau kuma kun zo kuna da na sani. To shi yasa sai suka yi ta a zuci da kuma fatan cewar idan suka ɓoye wannan nadamar, wato suna ƙaunar kan cewar wataƙila in suka yi da na sani a cikin zuciyarsu, wataƙila rahama ta zo ta same su a ce an yafe musu. Saboda haka sai suka ɓoye nadamar a cikin zuciyarsu, suka rinƙa jin ciwo. Waɗansu sun fassara wannan al-israr da cewa ita asarra tana daga cikin abin da ake cewa a larabci al-abdad, da take da ma'ana guda biyu masu kishiyar juna. Saboda haka wa asarrun nadamata suka boye adawa, suka boye nadama, ko kuma wa asarrun nadamata suka bayyana nadama. Kuma wani ya daga cikin balagar Alkur'ani, akwai lokacin da za su boye nadamar, akwai kuma a lokacin da za su bayyana ta. Za su bayyana ta kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce, قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها كاغان سن بين نداما سكتي يا حسرتنا سكتي يا دانا سنمو يا ندامرمو أكن سكن دا مكي أكن سكن دا مكي كما ذا سكتي أن تقول النفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين كاغانن دين سوجن بينا نداما saboda haka a cikin mawaz a cikin wurare na tashin alkiyama akwai wurare da za a boye nadama akwai kuma lokacin da ake tsammanin cewa wata kila hukunci zai canza wato sauki yazo Allah ya yafiya bayan kuwa Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta ma kansa cewa duk wanda ya hadu da shi yana mai tarayya a cikin bauta da shi to Allah ba zai gafarta masa ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi to yayin da suka ga kuma kan cewa wannan abin ba zai samu ba to sai suka bayyana nadamar domin wato suna fata waɗanda suka batar da su in aka tashi musu azaba za a yi musu ninkin azaba fiye da tasu don suna ganin kan cewa su ne suka batar da su to Allah ta'ala ya ce yayin wato sun boye nadama lamma ra'aul azab yayin da suka ga azaba وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا نن waɗanda suka boye nadamar ba wai rauna na din bane da rauna na da masu girman kan da mabiya da shugabannin duk sun hadu wajen abu daya tunda duk suna cikin azaba duk sun shiga cikin fushin Allah saboda haka su suka taru suke wannan wato nadama kan abin da ya faru gare su yayin da suka boye nadama yayin da suka ga azaba kuma muka sanya hukumai muka sanya al-aghlal jam'in ghul wato shine hukumai fi anaqil ladina kafaru a wato wiyayen waɗanda suka kafirta hal yujzauna illa ma kanu ya'malun tabbas an sakanta musu da ba sakanta musu da komai ba sai da abin da suka kasance suna aikatawa wato shin an saka musu da wani abu in ba da abin da suka kasance suna aikatawa ba wani abu ne daban yasa ake musu wannan in ba abin da suka yi ba ko kadan abin da suka yi ne al-aghlal jam'i ne na ghul wato shine abin da ake sawa a wuya a daure a hada da hannuwa sai a sa a wuya sai a daure kuna ganin irin yadda da ake yi ma bayi in za a sayar da su in an kama bayi za a je a sa su a cikin jirgin ruwa ko in ana kora su a bayan kasa za a je ka a kai su kasuwar bayi dan a sayar da su kuna ganin irin hotunan aiko to wannan shine sune al-aghlal wanda za a daure mutane yanda ba yadda za a yi mutun ya gudu saboda hannun an kama an daure shi da wuya to haka za ranar alkiyama akwai irin waɗannan wato an kwace ne shi yasa waɗanda suke fassara al-aghlal da as-salasil idh al-aghlal fi a'naqihim was-salasil yushabun amma kaga sanya su daban ya nuna ankwar daban take da al-aghlal ita ankwa a kafa take su ku al-aghlal a wuya suke za su kama wuya da hannu to dubin ake yi duk da wato tsawar mala'ika kadai kai ganin mala'ika zai sa ba za ka iya gudu ba saboda tsoron mala'ika ballantana kuma bayan tsoron mala'ika ga kuma dauri dauri na wulakanci na kan cewa ba inda za ka je to wannan fa ku gani ana faɗa ne domin waɗanda suke ƙarya suke jayayya suke kin imani da annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikinsu akwai waɗanda suke masu girman kai suna ganin su ne shugabanni su ne manya su ne manyan al'umma su ne masu faɗa aji su ne masu saita ra'ayin mabiya na al'umma to yayin da ake gaya musu irin wannan dan a nuna musu karshen wannan wulakancin da abin da zai same su to yayin da suka yi nadama an sanya wajen wato marin da za a sanya musu sai Allah ya ce a wiyayen waɗanda suka kafirta bi ma'ana dan a nuna cewa dalilin da yasa aka yi musu wannan dauri ba don komai bane sai dan saboda kafirci saboda haka wannan ya zamanto wato a hukunci ne na Allah kan cewar waɗanda suke kafirci wannan shine makomarsu maimakon a ce wa asarrun waja'alna al-aghlala fi a'naqihim kuma muka sanya kukumai a wuyayensu a sai aka fito da su balo aka fada muka sanya kukumai a wuyayu wato a wuyayun waɗanda suka kafirta dan a nuna illar da yasa aka sanya kukumin a wuyansu shine kafirci to sannan yayin da aka nuna dalilin kuma aka nuna tsananin wato zargi cewa ai ku sun cancanci wannan saboda kafirci wato abu ne wanda kowa yake kinsa saboda ma'anar kafirci ta rufe abin da yake bayyananne sun rufe gaskiya bayan ta bayyana a gare su kuma dalili na uku da yasa aka fito aka fada dan a nuna daidai da mabiya da waɗanda aka bi duk da suke wajen rukun da Allah madaukakin sarki zai musu da an ce wa asarrun da damata lamma ramma ra'aul azab wa ja'alna al-aghlala fi a'naqihim sai ya dauka kawai wani jinsi ne daga cikin su amma da aka ce fi a'naqil ladina kafaru ya nuna daidai suke da su mabiya da su waɗanda suka bi a wajen kamun rukun Allah jalla wa ala sannan Allah madaukakin sarki dan ya tabbatar da cikar adalcin sa yace hal yujzauna illa ma kanu ya'malun shin an yi musu sakamako in ba da abinda suka kasance suna aikatawa ba saboda haka wannan jaza'an wifaqa sakamako wanda yake ya dace da abinda suka aikata to sannan Allah ta'ala yace
قالوا نعم أكثر أموالا وأولادا وما نعم بمعذبين إن ربي يرزق الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون
نعم الله يقول وما أرسلنا في قرية بم أيكو أوتاء القرية wannan ya nuna dukkan wata alƙarya Allah bai aiko wato min nadirin wani mai gargadi kowane mai gargadi da Allah ya aikaro a kowace alƙarya illa qala mutrafuha face wato mani imta masu wato wadata a cikinta sun ce inna bima ursiltum bihi kafirun mu masu kafirta ne yanzu da kuma nan gaba da abinda aka aiko ku da shi wato wannan sunnar Allah ce cewa in dai Allah ya aiko ma wata alƙarya kuma wannan ishara ne da cewa duk wata alƙarya Allah ya aiko musu magargadi wa in min qaryatin illa khala fiha nadhir babu wata alƙarya face mai gargadi ya riga ya wuce a cikin ta saboda cikar rahmar Allah cewa kuma Allah ya fi kowa neman hanzari baya azaba sai ya yanke hanzari sai ya yanke wa mutane hujja ya aiko musu da abinda zai zamanto hujja a gare shi da abinda zai yanke musu hujja kamar to nan Allah ta'ala yace ba wani mai gargadi da muka aiko face masu ni'ima su ne shuwagabanni da mani'inta domin su suka fi kowa amfanuwa da halin da ake ciki na bata tunda Allah madaukakin sarki yana aiko da manzanni ne masu gargadi yayin da al'umma suka nitse a cikin bata yayin da suka nitse cikin jahiliya imma ba su taba samun mai gargadi ya zo musu ba saboda haka suna kan hanya ta biyayya ga shaidan ya riga ya sanya musu tsari da suke bi wa imma kuma da suna kan wata shiriya ta wani annabi da ya gabata sai kuma suka bauɗe yayin da suka bauɗe sai aka aiko musu da mai gargadi kamar yadda ya faru ga bani Isra'il a fatara daban-daban ta tarihin su to sunnar Allah ta gabata yayin da mutane suka bauɗe din nan masu amfanuwa da wannan karkatar da al'adar da aka zo aka sanya su ne shuwagabanni masu mulki da masu dukiya da jagororin addinin bata waɗanda za su ce ai ga abinda gumaka suka ce ga abinda za a yi ga abinda za a yi waɗannan waɗanda suke sune bokayen masu mulki suna daga cikin wato almutrafun almutrafun da at-taraf shine ni'ima waɗanda suke mani'imta masu jin dadi wato tsari yayi musu batan yayi musu to sune za su ce mu masu kafirta ne da abinda aka saukar muku da shi saboda girman kai da alfahari da abinda suke da shi na adon rayuwar duniya wa qalu nahnu aktharu amwalan wa aulada shine Allah ya bayyana jins abinda yasa suke cewa su sun kafirta kuma suka ce mu ne mafiya yawan dukiya da yawan yaya wa ma nahnu bimu'azzabi kuma mu ba waɗanda za a yi mu azaba bane a lahira saboda haka in ma an yi gargadin azaba a ranar lahira ba da mu ake ba ta yaya za a yi Allah ya raba ya bamu tun a nan duniya alama ta bayyana kan cewa mu ne mun fi yawan dukiya mun fi yawan yaya mu ne a cikin ni'ima sannan a ce mu za a yi mu azaba ai wannan ma yana wato alamar karfi tana ga mai kiba kamar yadda suke cewa ai wannan wato wadatar da muka samu alama ce ta cewa ko mun mutu ranar alkiyama aka tashi tashin mu za a tashe mu a cikin mani'imta kamar yadda muke a nan duniya sun makanta da kan cewa wannan duniyar bata kai fukafukin sauro ba a wajen Allah domin da duniya ta kai fukafukin sauro a wajen Allah kamar yadda yace a cikin hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kafiri ba zai samu kofin ruwa guda ɗaya ba wato kurbar wato kurbar ruwa ɗaya kafiri ba zai samu ba saboda ita duniya ba sakayyar Allah bace ita duniya wajen jarrabawar Allah ce to wannan domin a nuna matsayin shugabanni wajen batar da al'umma matsayin shugabanni wajen batar da al'umma da nuna cewa wannan ita ce sunnar Allah to yayin da suka faɗi wannan magana to shine Allah madaukakin sarki ya musu yardi yace qul inna rabbi yabsutu ar-rifqa liman yasha ce ne wato kai raddi ga wannan zato nasu ka ce ubangijina yana yalwata arziki ga wanda ya so wa yaqdir kuma yana takurawa ga wanda ya so in ya yalwata ba dan ya girmama mutum bane in ya takura ba dan ya wulakanta shi bane kamar yadda ya faɗa a cikin suratul fajr fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akrama mutum idan ubangijinsa ya ni'imta shi ya ni'imta ya girmama shi ya ni'imta shi idan ya jarabce shi ya ni'imta shi ya girmama shi sai ya ce rabbi akraman ubangijina ya girmama ni ya bani daraja wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana in kuma ya jarabta shi sai ya takura arziki a gare shi sai ya ce ubangijina ya wulakanta ni Allah ta'ala ya ce kalla ba haka bane alaban abin ba haka bane wanda Allah ya wasa'a masa ba dan ya girmama shi bane wanda Allah ya takura masa ba dan ya wulakanta shi bane to shine nan Allah ya faɗa qul inna rabbi yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir wannan abu ne wanda ya rataya da kudirar Allah da sanin sa yana yalwata arziki ga wanda ya so ba wanda ya gada ba shi zai yalwata masa nawa ne wanda zai fito daga gidan hanshakan masu kuɗi shi Allah bai bashi ba nawa ne wanda zai fito a cikin gida na talakawa futuk amma ya zamanto ya yi kuɗi wanda a cikin jinsin ma kakanninsa da ake labarinsu ba a taɓa samun mai kuɗi kamar sa ba saboda haka ba da gado ba ne nawa ne wanda za a yi karatu za ku yi makaranta da shi in an ba shi daga wajensa ake satar ansa wajen jarabawa da wajensa ake satar ansa ya fita da first kullun AAA ya fita da first class amma daga baya ya zo ya zamanto shine wanda yake da kikin aji jakin aji shine zai dauke shi aiki ya dauke shi aiki ya rinka biyan sa albashi ko ba ga haka ba ba a yin haka to shi yasa sai Allah ya faɗi wannan inna rabbi yasutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakin aktharan nasi la ya'lamun amma mafiya yawan mutane ba sa sani ba sa sanin haka sai su rinka tsammanin yawan dukiya da yawan yaya wannan domin daraja ne da martaba da matsayi da yawa yana zamantowa istidraji ne sakin ta wato daurin sakin talala ne aka yi wa mutum har sai tukuna Allah ya danki mutum domin dukiya da take kari akan gurgurdan bukata da wuya wato mutum ya kubuta daga ilin aibin da take cikin ta kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna, mutun yana dagawa in yaga ya wadata. Shi yasa dukiya in ta wuce bukata to ka rinka abin da ya wajaba kai ka amfanar da bayin Allah da ita, ka amfanar da bayin Allah da ita sai ka kubuta daga sharrinta. Amma wanda yake kullun yana ta lissafin ya ga zero din sa ya karu ne, yana duba account statement da zero bakwai yake, da zero biyar yake gani, sun kai shida yanzu, sun kai bakwai, yana ta gani. Shi abin da yake so kenan ya tarun dukiya, to wannan zai iya sai da gaske zai kubuta daga aibi dake cikin dukiya. Domin shi shaydan wato yana tsawata ma wanda yake da irin wannan dukiyar da take sama da bukatarsa kan kada ya bayar. Ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha, shaydan yana tsoratar da ku da talauci kuma yana umartar ku da ruwa. Al-fahsha anan shine ruwa, ce kanka bayar, in ka bayar gobe abin nan baka san yadda dala za ta zama ba, gara ka tsaya kai tanadinka kullun, ai ta gaya maka ku kawo ranar da aka zo baka da shi su za su baka. Shine ai duk wahayin shaydan kenan. Kuma ya sanya ma mutum ya rinka masa wahayin ya batar da shi ba a wajen haƙi ba, ko kuma ya je ya neme shi ba a wajen haƙi ba. To sannan Allah ta'ala ya ce Allah yace wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa, dukiyoyinku da ƴaƴanku ba su ne waɗanda suke kusantar da ku zuwa gare mu ba wajen kusanci, wato ba wannan ne yake kusantar da ku ba zuwa ga Allah. Illa man amana wa amila saliha, sai dai wanda ya yi imani ya aiki nagari, to wannan shine imaninsa da aikinsa nagari shine wanda zai kusantar da shi zuwa gare mu. To waɗannan Allah ya ce fa ula'ika lahum jaza'u bi'd, to waɗannan suna da wato sakamakon ninkawa, wato sakamakon da ake ninka musu da abinda suka cancanta, wanda aƙallan abinda ake ninka musu shi in ka ji an ce ninkawa ba wai a ba su double ba, aƙallan ninkin da za a yi musu sau goma. Alhasanatu bi ashri amsaliha, shine aƙalla, har mafi yawansa kuwa la ya'lamuhu illallah, ba wanda ya san shi sai Allah. Zai kai har 700 ila abinda Allah madaukakin sarki shine kadai ya sani. To waɗannan Allah ta'ala ya ce fa ula'ika lahum jaza'u dhi'fi bima amilu, saboda abinda suka aikata na daga kyawawan ayyuka, wa hum fil ghurufati aminun, su suna cikin benaye na aljanna, suna amintattu daga dukkan abinki, wato a cikin benaye na aljanna fada manya-manyan gininnuka waɗanda suke suna can sama, suna daga sama suke hango ƴan wuta, ana nuna musu cewa kun ga da ba dan kun yi imani ba da kuma kuna cikin nan, a nuna musu gidajensu na aljanna, a nuna musu gidajensu na wuta da ba dan sun yi imani ba. Walladina yas'auna fi ayatina mu'ajizin, waɗanda ku suke kokari a cikin ayoyinmu suna raddi suna suka da su, mu'ajizin suna tsammanin za su wato tsere mana, halin kasancewarsu masu gaji masu wato a gajiyar da mu, suna tsammanin za su gajiyar da mu ba za mu cin musu ba. Ula'ika fil azabi muhdarun, to waɗannan suna cikin waɗanda ake halarto su a cikin azaba, za a zo da su, ba sun ɗauka sun kubce ba. Allah ya ce muhdarun, za a halarto su, saboda haka ina za su je mutuwa kadai ta isa ta zamanto wato mai kama mutum, duk inda kake mu ce mutum mutuwa ta zo basa, saboda haka akwai ihbar wanda ya fice na wannan a halarto da mutum bayan mutuwa. To wannan shine ya nuna mana mizaninmu mu a cikin addinin musulunci, ba da yawan dukiya da yawan ƴaƴa ake samun kusanci zuwa ga Allah ba, da imani da aiki nagari. Na haka kada ka raina mutum dan saboda abinda Allah madaukakin sarki ya bashi na duniya da ƴaƴa da ni'imar duniya kadan ce sai kuma Allah ya baka mai yawa wannan ba shine mizani a wajen Allah ba wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan wanda ya imani ya aiki nagari shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da yawa wanda yake wato yana budu-budu yana gashin sa zaka ganshi ya acuccure bi tsamrain yayi wato kitso guda biyu in yazo kofar mutane ana korarsa saboda ba shi da kamar wanda yake ake ganin yazo ba da bukata ba kasan wanda kana ganin sa kaga bukata kana ganin sa kaga bukata sai ka ce a malan da Allah abin nan ka dawo wani lokaci to law aqsama ala Allah la abarra da zai ce ma Allah Allah kai kaza Allah sai yayi saboda matsayin sa a wajen Allah saboda haka mu zamanto wannan shine mizanin mu wancan mizani kuwa mizanin makaryata manzannin Allah ne wanda suke cewa inna bima ursiltum bihi kafirun mu masu kafirta ne da abin da aka aika ku da shi kada mu dauki wannan mizani kuma sau da yawa shedan yana kullo mana ta wannan hanyar kaga muna mu'amala irin wannan mu'amalar Allah ya kare mu Allah ya gaskata imani a cikin zukatan mu kafin mu tashi karatun mu akwai ɗan sanarwa duk da yake an so sanarwar ta shiga cikin lokacin karatu amma in bata shiga ba babu laifi yau waɗanda yau ne za mu shiga daren 21 dararen goman ƙarshe na Ramadan wanda ake wanda shine ake dimfarar su domin neman dacewa da daren Lailatul Qadr da kuma neman wato alkhairin da ke ciki na wannan shekara na Ramadan din nan da duk wanda Allah ya yi masa gaman katar ya ga Ramadan to a cikin waɗannan kwanakin ne zai kokari ya ga cewa alherin da Allah ya sa a Ramadan bai kurce masa ba to kamar yanda muka saba jiya an sanar bayan tarawih cewa daga yau za a jinkirta witri sai bayan wato karo na biyu na sallar dare da ake yi na tahajjud lokacin nan za a yi witri kuma za a yi kokari za mu yi kokari mu yi sauka ta tarawih da muka dauko ta a farkon watan a daren 27 wanda ɗaya daga cikin dararen da ake kyautata zaton cewa daren Lailatul Qadr ne kuma ma aka fi yawan kyautata zaton cewa shine daren Lailatul Qadr sannan kuma za mu faro wata sabuwar saukar daga yau da daddare a cikin sallar tahajjud da za mu rinka yi wanda ba wani abu ne yasa ake wannan ba illa raya waɗannan darare gwargwadon iko da yawan sallah domin kamar yadda aka yi bayani malamai sun faɗa ba abinda aka fi so a raya waɗannan darare na goma na ƙarshe da su irin sallah domin a cikinta ne akwai karatun alkur'ani akwai tasbihi akwai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai istighfari akwai yawan addu'o'i a cikin sujada da tsakanin sujada da kuma bayan an yi tahiya kafin a yi sallama saboda haka abinda muke yi ya dace da ruhin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yanda yake kasa qiyamul layl dinsa kashi daban-daban yayi a farkon dare sannan ya kwanta sannan ya tashi ya sake yi a cikin tsakiyar dare to kuma zamu koyi da wannan a cikin waɗannan ranaku waɗansu sun fara wannan tahajjud ɗin tun jiya idan sun fara akan cewar ai wannan kawai yawaita ibada ne a cikin Ramadan to babu kwani mulahaza akai amma in sun yi ne da zimma cewa daren jiya shine farkon dararen goman ƙarshe na Ramadan to sun kuskure dararen jiya daren 20 ne shi ku 20 ranar 20 ba ta cikin goman ƙarshe goman ƙarshe tana farawa ne daga ranar daga ranar 20 da daddare daren 21 domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi itikafi goman tsakiya na Ramadan yana neman daren Lailatul Qadr ranar 20 zai fita sai mala'ika Jibril yazo ya ce masa abinda kake nema yana gabanka daren Lailatul Qadr shi kake nema yana gabanka saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma itikafin sai ya ce duk wanda ya kasance yayi itikafi da ni ya koma wajen itikafin sa saboda kage ya nuna kan cewar wannan daren na ranar 20 baya cikin goman karshe saboda haka yayi koma itikafin a daren 21 kuwa a wannan shekarar a wannan daren ake daren Lailatul Qadr kamar yadda yazo a hadisin Abu Sa'id Al-Khudri to ɗaya daga cikin sunnonin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi a cikin goman karshe dinnan na Ramadan shine itikaf mun bude kofar itikafi a wannan masallaci tare da abin da ya kunsa na wato kalubale mai yawa akwai kalubale saboda wato masallacin capacity din sa abu mutanen da zai iya dauka iyakantacce ne kuma masu so su yi suna da yawa to akwai ba za mu hana mutane bautar Allah ba amma dole za mu yi daidai gurgudan abin da yake za mu tsare haƙƙin masallaci da haƙƙin masallata masallaci yana da haƙƙi masallata suna da haƙƙi duk wanda ya zo sallah bakon Allah ne kuma nan masallaci Allah shine mai masaukin baki saboda haka dole a gyara masaukin baki yanda ya cancanta saboda abu ne wanda Allah ne yake wajen Allah aka zo dan haka akwai ka'idodi da dole duk wanda za su yi itikafi da masu zuwa sallah dole mu kiyaye su waɗanda za su tsare za su tabbatar musamman wanda za su tabbatar da tsaftar masallaci babu shigo da abinci cikin masallaci babu shigo da abinci mun ce a wanda ya zo da shimfiɗa zai iya zuwa da dabino ne da shayi da ruwa da yar ayaba za a iya ci ana gamawa a naɗe a sufura a fita da shi amma abinci shinkafa tuwo wake da shinkafa dankali da kwai da wane ne babu su a masallaci akwai dama a waje kuma wannan hadda yan uwa mata ba su da wajen da za su ci abinci a ƙasa saboda wajen ƙasa din ya zamanto kusa da banɗaki ba zai yiwu su je daidai nan wajen suna ci ba amma mun yi musu tanadi a cikin makaranta za a shimfiɗa tabarmi mata duk wadda take itikafi kuma wadda ba ta itikafi aka kawo mata abinci daga gida komai matsayinta kada ta karɓi abincin nan a cikin masallaci ta tashi ta tafi makaranta ta karɓi abincin nan ta zauna ta ci wannan mun yi ne don mu kiyaye masallacin nan mu kiyaye tsaftarsa kuna gani yanda aka zo aka sanya mana carpet kuma carpet ɗin nan mai nuna dauɗa ne fari ne aka zo aka sanya shi maƙudan kuɗi na wani sabon masallaci ne wanda bawan Allah ya so ya yi saboda sabon masallacin nan ba a gama ba ya ce zai zo ya shimfiɗa mana a wannan masallaci kuma shi kansa ka zo waje wanda yake da tsafta da gyara da kuma kyau shi kansa zai sa ka ji daɗi wajen yin ibada kuma ka zo waje wanda yake mummuna wanda yake dakal-dakal zai sanya ka ibadar taka ba za ka ji daɗinta ba kuma shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya san irin yadda ɗabi'ar psychology ɗin ɗan adam yake yace kada mutum ya ci tafarnuwa ya zo da ita masallaci kuma idan mutum ya ga kaki yace mutum yayi kaki a masallaci zunubi ne saboda wanda ya ga wannan kakin shikenan ransa zai tashi sai ya zamanto kullun ya shigo masallaci tunanin wannan kakin yake sai ya zamanto an sanya shi ya tsani masallaci to wanda ka sanya shi ya tsani wajen ibada wajen da ake bakuntar ake karban bakuncin Allah to ya kake ganin za ka kasance yayin da ka je ka fuskanci Allah saboda ka bada hadin kai banda cin abinci a cikin masallaci wanda ma aka ce a ci na dabino da shayi da dan lemo a yi shi sai da sufura kuma za a sanya ɗan hizba a dukkan kofa kuma za su rinka zariya a ba su hadin kai ba albashi ake biyan su ba ba doka ce a hannunsu ba hisba suke yi ma'ana neman lada suke yi nan wajen ba kamfani ba ne wanda za a ce ana shirya abubuwa su tafi daidai domin an gama akwai wani samu wanda zai zo wanda duk wani wanda yake yayi wata gudunmawa za a rarraba masa a bashi ko kaɗan aikin Allah ne ake neman lada ake saboda haka da Allah a ba su haɗin kai sannan masu itikafi maza za a rinka raba musu abincinsu a nan gaba bana bara waɗansu da yawa suna zuwa alfurkan saboda sun san akwai abincin masu itikafi da ake ba dare ba rana to akwai bayin Allah da sun ɗauki nauyin abinci na masu azumi akwai wanda suke ba da mutum 250 wani sama da haka waɗansu 70 waɗansu 50 haka ake kawowa amma kuna ganin cincirin da bayin Allah da suke zama a nan wajen to ba zai yiwu ba yanzu mu ce mun hana su yanzu sai masu itikafi ko abincin nan aka kawo baya saura duk ake rabe shi to da haka masu itikafi wanda za mu ware musu a cikin wanda ake ba ma jama'a su ma a kawo musu kuma waɗanda suke so su samu lada ko fa abu da take dan masu itikafi a taimaka ai musu su ma abincin da za a rinka rarraba musu za a rinka raba ma maza abincin itikafi a nan jihar Gabas ta masallaci jihar Kofar Gabas ta masallaci to sannan kuma a kula da ka'idar zama a cikin masallaci ana ta rigima akan zama a cikin masallaci saboda wani ya tsaya a wajen ba wai ya zo bane ya fita tuntun ya je ya aje kuma yana ganin shine a haƙu da nan wajen wani idan ya zo ya zo da wuri in ya tsaya a nan wajen shi idan ya zo dole sai ya kutsa kansa a nan wajen komai irin takurar da za a yi wannan kuskure ne baka da haƙƙi in ba ka zamanto kai ne sabiki a waje ba in ba ka zamanto kai ne sabiki a waje ba ko she muna fadan wannan a jawabin amma wanda yake ya zo ya zauna a waje sannan wata larura ta fitar da shi kamar yanda aka ce za a ci abinci a waje ya je waje ya ce abinci in ya dawo shine a hako da shi shine ya fi cancanta da wannan wajen yana da haƙƙin ya ce malam anan nake tashi ka bani waje na fita nayi sannan waɗansu suna shan ruwa na pure water sai su rasa inda za su ajiye shi sai akan carpet dan ya jika carpet din da haka carpet din zai taso lalacewa waɗansu ma sai su dora shi a inda ake ajiye Qur'ani ya kwararo ya jika alƙur'ani ko kuma ya kwararo a jikin mutane ko kuma kaga wai maimakon ya fita ya je ya ɗauko ruwa ɗin sai ya ce a miƙo masa ruwa ta ƙofa ta taga in ya sha ruwan maimakon ma ya fita ya taka ya je ya sa a cikin bola ya gwammace ya sa shi a gefen taga yanda zai kwararo ko a jikin mutane ko a jikin kayansu ko a jikin kafet ɗin masallaci duk mu kula da waɗannan abubuwan ba za mu yi haka a gidajenmu ba bai halatta mu yi a gidan Allah a ɗakin Allah jalla wa ala ba saboda haka a kiyaye waɗannan dokoki kuma ƴan uwa ƴan hizba a basu haɗin kai suna yin waɗannan abubuwan mu ne don maslaharmu wajen kare ababen hawa a rinka kai abin hawa filin sukuwa suna sintiri don a samu tsarewa kuma in suka ce kada a je a soma ɗaukan abin hawa sai bayan wani lokaci a basu haɗin kai duk waɗannan ƙa'idodi da suke sawa ba wai don su nuna sun isa ba ne a'a don su tsare rayukanmu ne da dukiyoyinmu saboda haka a basu haɗin kai ya zamanto cewar ba su da ƙarfin doka mu ma ba mu da ƙarfin doka amma duk wanda ya ce zai shiga cikin haƙƙinsu ko zai taɓa lafiyarsu to tabbas za mu danƙa shi ga hukuma don saboda abin da suke yi bai cancanci a ce za a yi ta'addanci ga lafiyarsu ko a yi ta'addanci ga mutuncinsu ba ko da zagi ne idan suka yi in suka kawo mana ƙara za mu ga abin da muka yi domin mu ɗaukaka abin zuwa ga hukuma saboda a biye musu haƙƙinsu Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa Allah ka sa mu dace da daren Lailatul Qadr Allah ka sanya mu a cikin karɓaɓɓun bayi Allah ka sanya mu cikin ƴantattu a cikin waɗannan kwanaki Allahumma salli na'am sallar tahajjud din kamar yanda muka ambata jiya za a fara karfe 12 da rabi insha Allah karfe 12 da rabi dan kar a je kamar yanda zo a hadisin Abu Dharr hatta fashina an yafutana al-falah wato har sai da muka ji tsoro kar saho ya kubce mana wanda za su zo kar a ce an fara karfe 1 ko karfe 1 da rabi ana gamawa mutun yana kokawa bai samu ya karasa gida dan ya loma ɗaya ko loma biyu kafin ya ji an kira as-salatu to za mu fara 12 da rabi inda zai zamanto zuwa karfe 3 da rabi bil kathir an samu an kammala insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا بالهدى وزيننا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى اللهم وفقنا في هذه الأشهر الأواخر لصالح الأعمال اللهم أعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعلنا من أتقائك من النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.